بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درن أصبر درن شات قصبوت شعبان هجران لشكرة دبو آياد لليه الأربعين دايا wanda ya dace da lissafin 10 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020 wannan shine wato darasi na 6 na 5 wannan shine darasi na 5 cikin jerin waɗannan darussa masu taken mafarki wanda nake gabatarwa daga makarantar Darul Hadith Salafiyya Zaria Nigeria makarantar Malam Albani Zaria rahimahullah sunana Kabiru Abubakar wanda aka fi sani da Askar Allah ubangiji ya sa mu dace ta darasi na hudu wanda ya gabata muna tattaunawa akan ladubban bacci da irin addu'o'i da zikirori waɗanda suka tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama mun ambaci wasu daga cikin su da kuma ishara zuwa ga wuraren da ake iya samun su waɗanda suka saura daga ciki akwai addu'a wadda ya tabbata cewa ana yin ta har ila yau a wurin kwanciya bacci wadda Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da yake cewa wannan hadisi ne da mun ambace shi a baya wanda ya magana akan abin nan kwanciya abin nan idan an zo abin nan wajen kwanciya bacci yana cikin wani hadisin da mu ambata afwan yana cikin sunan ta al-Imam An-Nasa'i sunan al-Kubra duk da yake an yi tatabar za game da tabbatar sa a matsayin marfu'i wanda Abu Huraira yake cewa idan ya zo bacci shi Abu Huraira shine yake addu'a yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar yace duk wanda yake haka ghafarallahu dhunubahu wa in kana mithla zabadil bahri to al-Imam Ibn Hibban al-Bustishi ya sahaha cewa wannan riwaya ce marfu'iyya wallahu a'lam dan haka babu lafi ana iya karanta ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya go kwanciya yakan ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la muwi wannan al-Imam Muslim ya fadaita a cikin sahih din sa yakan addu'a ya ce Allah muna godiya ya Allah ubangijin da ka cishe mu ka shayar da mu ka wadatar da mu ka ba mu wurin kwanciya mutane da dama ba su da wadatan abinda za su ci ba su da wanda ke jibinta su ba su da wurin kwanciya haka ila yau ya zo daga riwayan Abul Azhar Al-Anmari wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya go kwanciya yakan ce bismillahi wa ba'atu jambi allahumma ighfir li dhanbi waqsi shaytani wa fukkari hali waj'al fi waj'al fil nadiy waj'alni fi nadiy al'a Abu Dawud ya fitar da wannan ita wata riwaya kuma daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda wanda ke cikin sunan ta Imam Abu Dawud ila yau shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu biwajhika al-karim wa kalimatika tammati min sharri ma anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma anta takshifu al-maghrama wal ma'thama Allahumma la yuhzamu junduka ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك سيدنا علي yace manzo Allah yakan ce Allah ina roƙon tsarinka ina roƙonka da fuskarka mai girma da kalmominka cikakku ka tsare ni daga sharrin duk abin da kake rike da makwarkwadarsa Allah kai kake yayi bakin cikin bashi da bakin cikin watan sabo Allah kai ba a isa a ruguza ko a ci nasara akan rundunarka ba kuma ba a isa a saba alƙawarinka ba kuma duk wani mai takama da isa bai da wata isa a gaban ka ya Allah tsarkiya tabbata gare ka ya Allah ina gode maka wannan matara daga cikin addu'o'i Abu Dawud ya ruwaito ta sannan kuma har ila yau Barau dan Adib ya sake ruwaitowa yana cikin Bukhari da Muslim da yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idza ataita matta'aka in ka zo wurin baccinka fatawadda wudu'aka lis-salati kai alura irin ta sallah sannan ka kwanta da damanka sannan ka ce Allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta qala annabi yace bai ka karanta wannan addu'a cewa ya Allah na miƙa fuskata izuwa gare ka na miƙa al'amari na izuwa gare ka na miƙa bayana izuwa gare ka ina mai kwadayin ni'imar ka da tsoron azabarka ya Allah babu wata matsira sai izuwa gare ka ya Allah nayi imani da littafinka wanda ka sauko wa da annabinka da ka saukar da kuma annabinka da ka aiko nabi yace fa in mitta min laylatika da zaka mutu a wannan daren fa anta alal fitra ka mutu akan lafiyayyen addini waj'alhunna akhira ma tatakallamu bi annabi yace wannan ya zama shine karshen magana da zaka yi kafin kai bacci wannan yana cikin Bukhari da Muslim to idan mutum biye waɗannan addu'o'i akwai waɗanda kuma suka ge ba zamu zo mu ji kuma wasu zikirorin banda waɗannan idan dan kuma wannan waɗanda ake yi ne wasu daga cikin zikirorin da ake yi ne kafin a fara bacci idan mutum yayi bacci kuma sai mafarki ya faru gare shi a cikin baccin idan ya farka to akwai kuma addu'o'in da ake wanda mun faɗi wasu su a baya kaman wato neman tsari ga Allah sau uku da kuma tofi ta hagu da kuma abin nan wato canza makwanci wannan duk suna cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Abu Qatada da kuma hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda sannan idan mutum ya farka wato cikin tsoro haka farkawa zaran ya farka to abinda yake so ya fara cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yahdurun fa innaha nabi yace fa innaha lan tadurra wannan damu ba ta cutar da shi wannan yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud da kuma al-Imam at-Tirmidhi wanda ya hassana hadithin haka al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar shi mai hassana hadisin to idan mutum kuma ya farka cikin dare dan yin biyan wata bukata ko yin sallah ko makamantansa ko yin sahur ga wanda zai azumi ko a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan akwai ladubba da ake so nan ma ya kula da su daga Ubaidu dan Samit Allah ya kara masa yadda yake cewa idan mutum ya tashi da annabi ya ce man ta'arra min al-layli wanda ya farka cikin dare faqala sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah mutum ya faɗi wannan sannan kuma sai ya ce allahumma ghafirli Allah ka gafarta mini au da'a annabi ya ce ko kuma duk wata addu'a da mutum yayi ustijiba lahu za a amsa mishi fa in tawaba wa salla qubilat salatu in yaje alula yayi sallah kuma za a karbi sallarsa wannan Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga Aisha ita kuma Allah ya kara mata yadda kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito da shi da Ibn Hibban da Hakim Allah ya gafarta musu gaba daya tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi cikin dare yakan ce la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a sannan al-Imam Abu Dawud har ila yau da shi da Ibn Majah da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad suka ruwaito daga hadisin sahabi Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa manzon Allah ya kasance yana cewa ma min muslimin yabitu ala dhikrin qahiran fayata'aru min al-layli fayas'alu Allah khairan khairan min ad-dunya wal akhirah illa atahu iyyahu babu wani musulmi zai tashi yayi bacci da tsarki yayi waɗannan zikirori ya kwanta bacci sannan kuma sai ya zo ya tashi cikin dare idan ya tashi cikin dare ya roki Allah duk wata bukata ta duniya ko lahira face Allah ya ainihin wato amsa mishi Allah ubangiji ya karɓa mana buƙatun mu na alkhairi. To daga cikin har ila yau akwai akwai kuma ya tabbata ana karanta ƙarshen suratu Ali Imran idan mutun ya tashi cikin dare ayoyi 10 na ƙarshen Ali Imran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta su yana kuma ya ce a dinga karanta su shine daga fadin Allah subhanahu wataala abin nan alladhina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati inna fi khalqis samawati wal ardi na'am daga inna daga fadin Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatul li ulil albab alladhina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله يجزي لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wannan sune ayoyin ƙarshen suratu Ali Imran wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta su idan ya miƙe kuma yana umarni da a karanta su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Abbas ya bada labari ya ce annabi yayi bacci har da dare ya raba tsakiya ko kuma kusa da tsakiya kadan ko bayan tsakiya kadan sannan ya miƙe ya zauna ya goge idansa dan bacci ya sake shi ya tashi ya je sai karanta waɗannan ayoyi sannan sai ya ci gaba da ibada da haka wannan mustahabbi ne shi ma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karanta su cikin tsakar dare idan an miƙe sai kuma yin aswaki wanda shi ma ya tabbata a sunna daga Huzayfa daga hadisin Huzayfa dan Yaman da hadisin wanda yake cikin Bukhari da Muslim da kuma hadisin Aisha radhiyallahu anha wanda Imam Abu Dawud ya rawaito da hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin su zo da tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin aswaki idan ya miƙe cikin dare sai kuma yakan wanke fuskar sa idan ya shiga ban daki dan ya yi alwala da sauransu yakan wanke fuskar sa kamar yadda ainihin wato Ibn Abbas ya bada labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa qama min al-layli yace kamin al-layli faqada hajatahu thumma ghasala wajhahu wa yadihi thumma nama sai wanki fuskar sa idan sannan sai koma bacci sannan daga cikin zikirori da ake haɗi layo idan an miƙe daga bacci idan gari ya waye ko an tashi da asuba ya tabbata a cikin hadisin Bukhari daga Huzaifa dan Yaman cewa annabi yana cewa kamar da muka ji a baya Allahumma bismika amutu ahya idan ya farka kuma sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ko kuma kamar da zuwa cikin riwaya ta Jabir dan Abdullah wanda ke cikin littafin ainihin wato sahih na Ibn Hibban da wasu da tafai cewa ya kasance idan ya zo bacci annabi yana ba da labari yake cewa idan mutum ya zo bacci shedan da mala'ika suna zuwa wurin mala'ika ya dinga ce mishi ikhtim bi khair ka cika ranarka da alheri shedan ya dinga ce mishi ikhtim bi sharri kai ka cika ranarka da sharri idan ya ambaci Allah annabi yace idan ya ambaci Allah sai mala'ika ya zo sai Allah ya turo mala'iku su dinga kiyaye shi lafazin ban mun ta ba idza nama fatatil mala'ika taqla'u fa ina sai kaza dan ya farka sai malaikan nan ya ce mishi iftah bi khairin ka bude ranarka da alheri sai shedan din kuma ya ce iftah bi sharrin idan mutun ya ce alhamdulillahi allazi radda alayya nafsi wa lam yumitha fi manamiha alhamdulillahi alhamdulillahi allazi radda alayya nafsi godiya tabbata ga Allah wanda ya dawo mini da raina wa lam yumitha wanda bai ainihin wato kashe ran ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ko mutum ya karanta alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anta zula wala in zalata in amsakahuma min adin min ba'di innahu kana haliman ghafura ta cikin suratu fatir kenan to yin wannan to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi dama ya tashi cikin ni'ima da kuma manzo Allah yace inda zai fadura gadan shi ya mutu a wannan daren da ya shiga aljanna to sai kuma manzo Allah sai sama ya kasance in ya farka da gaskiya ladduban da yake amfani da su haye da yau yakan shaka ruwa sau uku a cikin bakin sa idan hancin sa ya faci ko da a sauran alula baya cikawa mutum bai cika wannan ukun to in an tashi alula da za a yi da asuba ko tsakar dare ita wajibi ne a cika mata sannan yakan wanke wannan yana cikin hadisin Bukhari da Muslim sannan yakan wanke kuma hannunsa kamar yadda yace idan mutum ya tashi daga bacci ya wanke hannunsa sau uku kafin ya tsoma hannun a cikin ainihin wato ruwa domin shi bai san a ina hannun nasa ya bacci ba inna dukum la yadri ayna badat ayna batat yadu da yanku bai san a inda hannunsa ya bacci ba to sai kuma wani abu kuma haira da ya kamata ambata shine zikirori da ake idan an farka din wanda suke taimakawa wajen a tashi duk wannan zikirorin na tashi alhamdulillahi allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur suna taimakawa wajen a tashi sannan a can wajen kwanciya tun farko akwai zikiri na ainihin wato karanta qulauzai da falaki da nasi kenan da qulhuwa da kuma karanta ayatul kursi mun ji a baya da kuma karanta ainihin wato karshen suratul baqara amana rasulu bima uzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa wanda ya karanta wadannan a cikin dare sannan ya kwanta bacci kafa tahu wadannan ayoyi guda biyu sun isar masa insha Allah wadannan duka mun kakkawo su a gurguje ina ba ƴan uwa hakuri da uzurin cewa wanda yake so ya same su samu mai kyau sai ne mulki tafai waɗanda suka zo akan irin wannan babi littafi mafi kusanci da zaka iya samu shine dan kankanin littafin na addu'a mai suna Hisnul Muslim wanda littafi ne mai albarka kwarai da gaske na malam Kahatani Allah ubangiji ya gafarta mishi a zamanance ana iya samun shi daga application store na Google ko na iPhone ko na wane ne inda ake ciro ire-iren waɗannan application zaka iya ciro shi na larabcin sa ko kuma ka ciro shi na English ma idan mutun yana so wanda dukkanin addu'o'in nan da wasu ma wanda ba a bata ba akwai su illa so da mutun zai kwanta bacci sai ya bude ya karanta da sannan mutun zai ainihin addu'a ko azkar na safi ya bude ya karanta in bai haddace ba idan ne yamma ne ya bude ya karanta a hankali mutum yana karantawa yana haddacewa idan wannan bai samu ba babu laifi a samu wani littafi da ya tsaya matsayin sa kuma suna nan da yawa burjik amma wannan shine wanda yafi kusa da mutane kuma wanda gurgurdan hali hadisan fiye da kashi 90 bisa 100 din su ingantattu ne banda waɗannan addu'o'i na bacci ko na farkawa ko na safe ko na yamma akwai addu'o'i daban-daban na kusan duk wata munasaba ta rayuwar bayi wadanda bai kamata a ce musulmi yana wasa da su ba baya ambatan Allah baya zikiri ya zama ainihin wato abin nan haka cikin kasala ko abin nan ko rashin daukan abubuwa da muhimmanci ba. Sannan kuma abin da ya sa muka kawo waɗannan abubuwa anan shine saboda waɗannan zikirori da mutun yayi su ko wasu daga cikin su wasu ba'ali daga cikin su suna taimakawa mutun yayi bacci lafiyayye. Shedanun da suke kokarin su zo su kawo mutun damuwa ko su tafi su je su dauko wata tarkatarka su zo su saka wa mutun su dinga sa shi yana mummuna mafarki, to Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa da ikonsa yakan kara bawa daga irin wannan yanayi idan yana waɗannan addu'o'i. Kamar yadda baya ga wannan Allah subhanahu wataala zai kare mutun daga wasu sharori da damuwa. Sannan in kun kula da kyau yawan masa albarka a cikin addu'o'in akwai abubuwa da dama na falala wanda suke going beyond bacci din, neman falala Allah, neman gafararsa, neman abin nan rahamarsa, cikawa da imani, karban ayyuka, ga sunan fa'idoji iri daban-daban waɗanda ya subhanallah ba za su kirgu ba, domin dama dukkan lafuza na addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sarman ganin shi haka suke da irin wannan gwaɓi na jawami'ul kalimi. Don haka ina yi wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa waɗanda za su saurari waɗannan kasusuwa cewa mu yi ƙoƙari mu kiyaye yin waɗannan zikirori jama'a, mu ƙoƙari mu sada kanmu da alkhairin da ke cikinsu. Zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ingantattu ne, shi yasa na taƙaito akan ciro mana su daga littafai na hadisi wanda suke ingantattu galibin su cikin Bukhari da Muslim, wanda duk wani musulmi baya wanda ya san abin da yake yi ko wanda ya rike cikin lafiyayye fitrarsa ta addini baya da wani shakku game da abin da ke cikin waɗannan littafai da ingancinsa da nagartarsa da dacewarsa da dukkanin waɗannan yanayi. Allah Ubangiji Subhanahu wataala ya ba mu dacewa. To kamar yadda na ambata yawa masu albarka, waɗannan su ne ladubba waɗanda ake kula da su a wurin bacci tun daga kan abin da ya kamata mutum ya auren shimfiɗarsa da irin yadda ya kamata ya kwanta da makamancinsu. Wani abu da ban ambata ba shine kwanciya tsirara. Akwai mutane da suke da al'ada na su kwanta babu sutura a jikinsu, wannan ya saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya saba wa fitra ta ɗan adam. Mutum ya kwanta zindir kamar yadda irin yadda bawa shi ke cewa haihuwa ƙoshi. Galibi mata sun fi irin wannan ɗabi'a, musamman wanda suke ganin ko suna jin zafi ko suna jin isa ta ƴan matanci ko menene wannan duka ba daidai bane. Yana ba shedanun aljanu dama su ga tsaraicin mutum, kuma dama tsaraicin sau'a ne, abu mummunan abu ne, ba abun bayyanawa bane. Da haka daina a bar yin haka. Amma dai babu laifi in an saka sutura wata take rawa da ake cewa kayan bacci waɗanda suke suna da marasa nauyi ne ko ba masu abin nan damuwa ne sosai ba, babu laifi na an yi amfani da su a cikin ɗakunan da suke katangaggu, ɗakuna ne wanda babu wani mutum wanda ba muharrami ba da zai iya wanda ba mijinta ba wanda zai iya kaiwa ga ya ganta ko makamanci haka, babu laifi da an saka waɗannan. Amma dai zikidir zindir to wannan bai dace da tarbiyyar musulunci ba, bai dace da kyakkyawar al'ada ba. Na fata mun fahimci wannan insha Allah. To abinda ya rage a nan gaba shine bayani akan wato kamar yadda na ambata, abinda ya saura shine zamu ƙarasa wannan lokaci da bayani akan shin meye magana game da cewa fassarar mafarki takan kasance daidai ne kawai ga wanda ya fassara na farko. Wato ar-ru'ya taqaw ala ma tufassiru bihi idha ubirat ta'birun sayyi'at, cewa wajibi ne in dai an fassara mafarki to yadda aka fassara shin nan sai ya zo a haka. Wannan magana malamai suna yin ta kuma saboda akwai hadisi da Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahmatullahi alayhi ya fitar daga sahabi Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar ru'ya taqaw ala ma ta'abbira taqaw ala ma tu'abbar wa mithlu dhalika mithlu rajulin rafa'a rijlahu fa huwa yantadhiru mata yadhuha. Nabi alayhi salatu wasallam yake cewa mafarki yana faduwa a bisa yadda aka fassara shi. kuma misalin wannan shine misalin mutun ya dauka kafar shi yana jira ina zai saka ta fa idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddith biha illa nasihan aw alima idan wanin ku ya ga mafarki kare ba kowa labari sai wanda zai masa nasiha ko masani wannan yana cikin mustadrak na Imam Al-Hakim kamar da muka ambata kuma Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin silsilar sahiha a cikin riwayoyin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah daga ainihin wato Abu Razin Al-Uqayli daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ar-ru'ya ala rajulin ta'irin wato mafarki yana kan wato kaddara wataki mai gudana wadda take mai gudana malam tu'abbar matakar ba a fasara ba fa idza ubirat waqa'at idan ba fasara ba tana kan kamar tsuntsu mai gudu amma da zaran an abbara ta shine kamar yadda ya faru da waɗannan mutane tare da Annabi Yusuf da yake cewa qul lil amru ladhi fi tastaftiya babu wani kunga ba kun baya wa ahsibuhu qala yace ina jin ma Annabi ya ce wala taqussaha illa ala wadin aw dira'in kaka ba kowa labari sai wanda kake kauna ko kuma wanda yake mai ilimi mai hankali shine dai wancan da aka ce nasihan aw aliman nan Al-Imam Ad-Darimi ya fitar da wata riwaya daga Aisha Allah ya kara mata da ta take cewa akwai wata mata daga cikin mutanen Madina wata ke da miji wani mai attajiri wanda da dama zai zama mijin baya nan idan yayi tafiya tana yin wani mafarki sai ta zo ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafarkin sai Annabi ya mata fassara mai kyau ta zo ta ce mishi inna zawji kharaja tajiran fatarakani hamilan fara'aitu fi ma yaran na'imu anna sariyata baiti in kasarat tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijina yayi tafiya sai naga binnan wato tirakun daki na firan daki na san kare kuma ina da ciki sai Annabi ya ce mata ce kuma wa inni walatu gulaman a'awara na haifi wani yaro mai ido haka haragarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun alheri ne insha Allah yarju zawjuki alayki mijinki zai dawo kanki da mu insha Allah shikenan Annabi ya ce mata mijinki zai dawo insha Allah salihan wa tarjina gulaman barran zaki ya fada ne kuma mai biyayya ana nan sai kuma ta ƙara ganin wannan mafarki so biyu ko so uku ta zo ta ƙara fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana sai mata nan ta taho sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan tare da Aisha Allah ya kara mata yarda sai Aisha take ce mata me ya kawo ki tace na zo ne in kare wa Annabi tambaya irin tambayar da nemi shi na farki sai Aisha take ce mata ba komai ki fada sai ni amsa miki tace a ni da fa san da shi ya ga mu ta matsa mata da ya ta bata labari to sai kikirin tana bata labari ta take ce mata wai to wallahi indai gaskiya kika fada a wannan labarin naki laqin sadaqati ru'yaki laqin sadaqati ru'yaki la yamutan na zawjuki wala talidina gulaman fajira wallahi mijinki mutuwa zai kuma zaki ya fada ne wanda yake bayi da kirki faqadat tabki sai ta kuka faqala laha sai Annabi ya ce mata malaha ya Aisha manzo Allah shi goce ya akai fa akhbaratuhu al khabara tace kaji wama ta'awwala dukkan ta sai ni kuma na fasara mata kaza fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma ya aisha yace asha idza abartum lil muslimi ru'ya idan za a fasara wa muslimi mafarki fa abruha alal khairi kuma sake kyawa fasara fa innar ru'ya takunu alama ya'buruha sahibuha domin mafarki yana zuwa a bisa yadda aka fasara aisha take cewa fa mata wallahi zawjuha wala uraha illa wala gulaman fajir tace shikenan kuma wallahi mijin ya mutu kuma ni ina jin ma ta faifo ne yaro wanda bai da kirki wannan yana cikin sunan talimi Imam Ad-Darimi al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya hasana wannan riwaya a cikin littafin sa Fathul Bari cikin mujalladi na 12 duk da yake a cikin riwaya akwai isnadin ta akwai Muhammad Ibn Ishaqa wanda yana tafsiranci wallahu ta'ala alam wallahu ta'ala alam haka dai irin waɗannan abubuwa malamai suke ta maganganu akan su kamar yadda Ibn al-Arabi yake fada a cikin maganar da Ibn Hajar ya dauko daga gare shi cewa abin da yasa aka ce ka aga wa kowa sai malami ko wanda yake wato masoyi saboda shi malami zai kokarin ya samu mutum mafita malami da ya san kan harka wanda kuma yake masoyi zai kokarin shi ma ya samu maka mafita Imam al-Bukhari ya kafa babi wanda yake nuni zuwa ga cewa inda yake cewa babu man lam yara ru'ya li awwali abirin idha lam yusir, cewa ba wai fasara farko ce kadai za ta zama daidai ba, idan an fasara ba daidai ba ana iya a saki ne mai fasara ya tabbata wannan kamar da Bukhari yayi masa babi haka. Don haka abinda nake ishara mana a nan shine mu kiyayi na cewa da cewa sai an fasara mana farki bai da wani amfani a mafiyar lokuta idan ba ya zama abu wanda yake mai maimaituwa ba. Galibi wannan neman fasara ta kan kai mu zuwa ga musakanmu a cikin wani kunci wanda ba wani amfani zai mana ba. Ina ganin saboda kwarewar lokaci zamu saurara a nan insha Allahu a darasin mu na gaba. Abinda zamu tattauna akai shine mafarkin manzon Allah, mafarkin mutum ya farki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Allah cikin hikimar sa ba zai mu karasa waɗannan abubuwa a cikin zama biyar ba, domin wannan da muke gama da shine na biyar din, gashi kuma da akwai saura wata kila sai mun ƙara ma kasir kaman guda biyu kafin mu kai ga ƙarshen wannan matsala insha Allah. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah ya gafarta mana zunubanmu, abinda muka fadari Allah ya sa mu samu ladan shi wanda muka kuskure, Allah ubangiji ya gafarta mana da mu da masu sauraron mu gabaki daya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.